أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
سبوح قدوس رب الملائكة الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وفروع المحو وكل ما يستراب. وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin Asabar 6 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1445 wanda ya daidai da 16 ga watan 3 shekara 2024. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yastarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai alfahar Adamawa tare da ƴan uwanmu da malamanmu da kannai da ɗan uwa da abokan arziki domin ci gaba da fa'idantuwa da kokarin haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wata'ala wanda ya saukar da shi haske maganin duhu jagora zuwa ga birnin shari'a likita mai warkar da cututtukan zuci da na kwakwalwa da na rayuwa littafin da duk wanda ya riko da shi babu shi babu nadama babu shi babu tagumi a rayuwa duk wanda ya riko da shi ya dinga ganin alkhairi da albarka da falala kenan a rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yima wannan littafi mai albarka kyakkyawar riko irin rukon da yake so ya yadda da shi rukon da zai taimake mu wajen samun albarka da dacewa duniya da lahira Allah ta azurta mu da samun ceton Qur'ani ta azurta mu da samun ceton manzon kira sallallahu alaihi wa sallam ta raya mu rayuwa mai albarka idan ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau ka amintar da mu firgicin kiyama ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su samu aljanna ba tare da hisabi ba Allahumma amin idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun ba mu gushe ba muna tattaunawa a kan suratu aljumu'a ina jin aya ta uku amma kafin nan akwai tambayoyi guda biyu tambayar farko ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh malam mutum ne ake bin shi bashi kuma yana da yadda zai biya amma ya ki biya to me hukuncinsa a taimaka a yi mana bayani to ko wanda kake bin bashin yana masallacin ne in ba haka ba har a taimaka a yi muku bayani in kai ne dai ka san bin da kyau kai kawai sai ka biya to da alama dai in yake ani wasma in ya jara ana mutum ne yana nufin malam Mustafa misali sai dinga cewa kaga kai ka bar abin da kake yi ma'ana yana nufin malam kafar a ta ta hannun dama ko shi bashi asali wata hanya ce ta ƙarfafa tattalin arziki da rage raɗaɗin damuwa da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a bayan ƙasa ya shar'anta shi ya halatta shi domin a samu taimakekeniya tsakanin mutane mutum bai da yadda zai yi ga kuma ɗan uwanshi ko abokinshi ko makusancinsa yana da yadda zai yi to sai ya bashi bashi kaga an rage masa tagumi da halin ƙaƙazai ko shi yasa asali ba da bashi ɗabi'a ce da take tabbatar da mutunci da karamci biyan bashi ita ma ɗabi'a ce da take tabbatar da karamci da halaski da mutunci wanda aka kyautata masa aka bashi bashi ya tuno da lokacin da yake tsananin buƙatar a taimake shi a cikin mutane ɗaruruwa da kake da su baka samu wanda zai kashe ma damuwarka zai kashe maka damuwarka ya yayyafa maka ruwa ba sai wani to ai ya cancanta ka saka masa da kyautatawa wasu daga cikin mutane suna cutar da sauran mutane ta ɓangaren da ba su sani ba misali wani mutum ne yake da karamcin ba da bashi sai yau Muhammadu misali ya zo ya karɓi bashin sa bai biya ba gobe sanko ya zo jibi ɗan layi gata kuma shi yana da zuciyar kyautatawa nan gaba nan da wata biyu sai ya ce yanzu na daina ba da bashi saboda an yi min ɗaya an yi min biyu an yi min uku ban ji daɗi ba yanzu waɗanda suka ƙi biyansa bashi sun cutar da al'umma inda ran su ne mun fahimta saboda haka sun zama azzalumai a cikin mutane sun cutar da sauran mutane mun fahimta saboda wasu za su zo suna da buƙatar a ba su bashi shi kuma ya jarraba ɗaya biyu kuma layu dawal mu'minu min ju'rin wa'idin marratain ba a tarar mu'mini daga rami ɗaya sau biyu sai ya ce ko ya daina ba da bashi saboda haka mu gane cewa mutunci ne da taranci idan aka yi maka an maka rana to kai ma kai ranar ko kai safiya ma tun kafin ta fara zafi ba a maka rana kai dare ba ina fata mun fahimta shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yayin addu'a ta musamman ga mutumin da yake bada bashi ga mutumin da kuma yake kyautatawa dan biyan bashi rahimallahum ra'an samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha taba samhan idha taba Allah ya rangwame ya ji an bawa mutumin arziki mai dattako wanda yake sufantuwa da taushi da kyawawan dabi'a da karanci lokacin da zai siyar haka kuma lokacin da zai siya akwai rahusa san da zai siyar in dai akwai riba abin da ya samu to ba zai tsananta ya exploiting mutane ya tsuke su ya tace su gaba ɗaya ba yana bada manumfasa sai kaga duk ga shaguna daban-daban amma shi in ka zo shagon shi sai kaga sai ka samu sauki to yadda ake tsallake shaguna a zo shagon shi saboda a samu sauki haka albarka za ta tsallake shagunan mutane ta duro shagon saboda yana tare da addu'ar manzon rahama sallallahu alaihi sai kuma mai siya ba daidai bane sai kuma kullum in zaka sai kayan mutum sai ka tatse shi karshe ya zama na bai ci riba ba a'a duk wanda ka ga ya tabbata sallah gafarar Allah yake nema duk wanda ka ga ya bude shago ya kasa haja riba yake nema to da haka sai ka dan bari ya dan ci riba mun fahimta to sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace samhan idha taba idan yazo yana neman bashi to zai yi mutunci zai abinda zai yi datta ku ko in zai bada bashi haka in zai tashi biyan bashi zai biya cikin karamci daga cikin hanyoyin biyan bashi na karamci shine ka san kila kana gaba da wanda ya kaci bashi a wajen shi lokacin da ka tashi biyan bashi ba tare da yarjejeniya ba ka ci bashin 50,000 sai ka bashi 60,000 ba shi ya nema ba karamci ne sai ta Allah gafarta wannan 10 fa a'a a yi ma annabi salati a ƙara abin nan zumunci da ita ba shi ya nema ba sai ce Allah ya albarka Allah ta ka albarkai daga cikin hanyoyin biyan bashi na karamci kar ka bari sai mai bin ka bashi ya maka magana ka biya shi a kan lokaci kuma ma daga cikin karamci idan an yi cewa zuwa ranar Laraba mai zuwa idan litinin abin ya samu ka biya ba sai Laraba ta zo ba ya inganta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa matsalul gani zulmun ganjani da jan kafar wanda yake da shi yana da shi zai iya biya ya ki biya zalunci to kaga bisa wannan mai tambaya ga bayani wanda yake tabbatar da cewa jan kafa da jinkirin biyan bashi bayan akwai hali ba daidai ba ne idan kuma akwai tsukewar yanayi to yana da kyau kai ma wanda yake hunka bashin bayani wanda zai sanyaya ran shi kuma ka nuna masa ba da gangar ba ne domin kada zumunci ya lalace sannan kuma ka gane cewa ana wanke tukunyar yau ne dan tuwon gobe wani zai ci bashi ya rasa kyautatawa sai ya ɗauka duniyar ta ƙare daga wannan bashin a'a abinda ya buƙatar tabbata kai ta zo neman bashi yau shi zai sa gobe ka ƙara buƙata ta Allah ya samu dace sannan jiya ina tuna akwai tambayar da aka yi wacce take da alaƙa da wani bawan Allah da ya ce yana da aboki wanda zai kyautata wa iyayensa to shi idan suna tattaunawa sai ya rika buga masa misali ya ce kaga na yi ma mahaifiyata kaza na yi mata kaza ina mata kaza sai ya ce shin faɗan haka ga abokin shi riya ne ko kuma zai iya kawo ma aikinsa tasgaro abokin naka kala-kala ne ko ya kasance abokin da aboki ne kawai na yau da kullum ba lallai ya san hakikanin rayuwarka da iyayenka ba mun fahimta to irin wannan kai ta maimaita cewa ka yi ma iyayenka kaza baka buƙatar yin haka hasali ma akwai wata hanyar da magabata suke bi wajen nuna aikin alkhairi ga mutane ba tare da ambaton wanda yayi ba. Kana fadakar da shi kana jin hankalinsa sai ka ce masa a yanzu fa da azumin nan ya shiga ya shigo akwai bayan Allah da sai da suka sai mai iyayensu kaza kaza madara kwai kaza da sauransu zabi kaji kaza da sauransu kaga baka ce kai mene na san mutumin da yayi kaza yayi kaza ka san shi ko da kai ne kace ka san mutumin ai ka san kanka ka san kai din bal ma kai ne mafi sanin kanka fiye da wani mun fahimta saboda na san mutumin da yake ma iyayen shi kaza ba tare da sai ka faɗa ba wannan yana da amfani da yawa na farko kiyaye ikhlasi da neman yardar Allah na biyu ƙarin martaba iyayenka ba sai ka zo kana cewa na mai iyayena kaza na musu kaza ina fata mun gane to amma idan na kusa da kai ne sosai sosai wanda ina ma ko baka faɗa masa ba zai sani a yana fadowa gidanku ya zo ya fira ya zauna ya tattauna da iyaye kaza wanda kila in baka yi ba ma iyaye za su iya ce masa ya mata magana kai ma'ana zumuncin ya kai haka to irin wannan idan aka tabbatar da cewa riya ba za ta farauci aikin ka ba din kana magana ka ambaci wannan ba zai zama laifi ba insha Allah wallahu ta'ala a'la wa a'la shi kuma wanda ake kokarin fadakarwa ya gane cewa taimakon kanshi ne idan ya kyautata ma iyayensa akwai abin ban mamaki mutum ya jira har sai wani ya ce masa ya ma iyayensa wani abu sai kai mamakin to me ya dadin rayuwarka me ya gardanta a ce kana da hali iyayenka suna bukatar abu ba za ka yi musu ba hasali ma jama'a kyautata ma iyaye ba shine in suna son abu kai musu ba ba shine kai in suka nemi abu kai musu ba asalin kyautatawa kafin su nema kai musu saboda a cikin nema akwai karya bille kamar yadda Bahaushe yake cewa sai ya karya billen shi yaro haba kawai ka rika bibiya ka rika sanin me ake ciki kai tun kafin ka nema wannan shine asalin biyayya Allah ya azurta mu da yin fiye da haka na'am akramaka Allah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim na'am
wa akharina minhum
ya kuri shaydan da yana cikin ta ko baya nan majalisi dan kori shaydan da to ga ƙara dan koran sa
a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim
na'am
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
جزاك الله خيرا waɗannan sune ayoyin mu waɗanda lokaci yayi mana halinsa a daidai lokacin da muke tattauna a kan su wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim inda Allah subhanahu wa ta'ala yace albarkar manzancinka abinda ka zo da shi ya Muhammad koyar da sallallahu alaihi wasallam koyar da qur'anin ka ga al'ummarka shiriyar da ka zo da ita tsarki da tsaftace zukata da halaye da ka zo da shi ilmantar da qur'ani da sunnar ka albarkar su na san waɗannan ayyukan alkhairi zai zo har ya isa ga wasu bayan Allah waɗanda suna da karfin imani da miƙa wuya ga Allah da gaskata manzancinka su ma za su zo su tasirantu da abin da ta zo da shi su miƙa wuya su imani har su zama tare da waɗannan da suke tare da kai yanzu a babin imani da samun yardar Allah duk da dai wasabiquna al-awwalun duk da dai la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ma'ana ko da an yi tarayya a babin imani a babin gaskata qur'ani da manzancin manzon rahama sallallahu da ruko da qur'ani da ruko da sunna ko da an zama a gida ɗaya a wannan bamu to daraja daban take ga mazajen farko waɗanda su ne suka ɗauki suka tafiyar da rayuwarsu wajen tabbatar da hasken da manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da iso mana da shi hasali ma wannan ayar ta wa akarina minhum lamma yalhaqu bihim tana tabbatar da darajar sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda ai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ya isar da abinda Allah ya aiko shi da shi wa ya dauki isar da abinda yazo da shi zuwa ga sauran al'umma sahabbai to wannan ayar tunda tace wa akarina minhum ta tabbatar da cewa hasken manzancin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam zai iso gare mu to ashe wannan ayar tana nuna an yarda da hanyar da hasken ya zo gare mu ce mun fahimta hadisi ya inganta manzon rahama sallallahu alaihi wasallama yace inna min aslabi رجال من أصحابي ونساء رجالا من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم دجا تطن سحبين مزاد ماتا أقويوس مزاد باين الله وطن دا زاس بذجة أبن دا نزود شي في رقو دا شي في إيمان سميت أويا ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى وآخرين منه لما يلحقوا بهم سيما زرها سسنة يكرن تولنا الآية إذا متى تنوى ده حديث جيد متى أبتا نا تبكى فتن سلمان الفارسي ده من زرها ما سسنة يتي أتكم متى لي أقوي وسباين الله ده أتي إيماني ينا تنقولوا لورتما da sun isa wajen shi saboda karfin imaninsu sai yace rijalun min haula da an samu mazaje daga cikin bayan Allah irin su Salman da sun kai wannan matakin to idan ka dauki wannan hadisin da hadisin nan na manzara sasan da yake magana wasu za a samu wasu mazaje daga tsatso har zuwa a kawo gare mu wannan yana nuna cewa wannan ayar ta wa akharina minhum ta hada nau'in biyu na mutane nau'in mutanen da lokacin da ayar nan take sauka ba su shiga musulunci ba ko kuma sun shiga musulunci amma ba larabawa bane amma kuma imaninsu dan asalin ne an masa stamp an tabbatar da shi sannan kuma za su kai mafi kololuwar daraja wajen imani da gaggata abinda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko kuma har yanzu a mataki na farko wasu ne waɗanda za su yi rayuwa da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga baya kafin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya bar duniya kuma za su yi imani da abinda ya zo da shi ba daga cikin al'ummar larabawa ba ko kuma ka ce hadisi na biyu fassara ce da take tabbatar da cewa za a yi wasu al'ummomi nan gaba bayan rayuwar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam waɗanda hajamawa ne waɗanda ba larabawa ba daga cikin su akwai yarbawa akwai hausawa akwai nufawa akwai fulani da fulani an ce a taransa larabawa ne har da ma bare-bare ƴan uwanku mu ɗin kenan ko to da turawa da indiyawa duka za a zo a yi waɗannan al'ummomi za su gaskata abinda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za su yi ruko da shi kyakkyawan ruko za su yi alfahari da shi sannan kuma za su yi ƙoƙarin isar da shi zuwa ga al'ummomi bayan sun haskaku da hasken abinda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na Qur'ani sun koye shi sun karanta sun koya sun ilmantu za su zo kuma su ilmantar wace fassara ce ta fi daidai ka'idar malaman tafsiri ita ce duk lokacin da fassaroni guda biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma suka zo a kan kalma ko a kan aya ya kasance babu cin karo tsakaninsu to aljamu aula min at-tarjih abinda ya fi daidai shine a ɗauke su gaba ɗaya ba tare da an fifita wata fassara akan wata fassara ba wannan ita ce matashiyarmu akan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu bil fadli al-azim Allah subhanahu wa ta'ala yace lallai wannan abinda aka ambata falalar Allah kyauta ce ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala kuma lallai Allah yana bada falalarsa da kyautarsa da ni'imarsa ga wanda ya so wallahu bil fadl alazim lallai Allah subhanahu wataala mai yawan falala ne mai yawan al'isar da alkhairi ne alkhairi mai kauri mai girma ga bayansa matashiyar ita ce to dalika isharatun ila madha dalika da Allah ya ce lallai wannan da wancan abu mun gane wancan dole abin da ya wuce ne aka ambata a baya to me aka ambata a baya an ambaci huwa alladhi ba'atha aikowa saboda haka aiko manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama gare ku zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu bil fadli al'am aiko manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama a cikin yazo muku da manzanci irsaluhu rasulan ilaikum ni'ima ce daga Allah falala ce kuma lallai Allah mai yalwaciyar falala ne subhanahu wa ta'ala wanda wannan fassaran tana daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kaga dalika fassara da yake fassara ta biyu dalika lallai wancan abun falala ce wanne ne wani wani abu ne ake ishara zuwa gare shi sai ka ce aikin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin ku yatlu alaikum in wa yuzakkikum ya karanta muku qur'ani ku zama kun samu qur'ani a matsayin sako daga Allah falala ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum falala ce fa tilawatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lilqur'ani baina adhhurikum dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim ku yi dace da jin sautin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana karanta qur'ani a cikin ku wannan falala ce ba kowa yake samun wannan falalar ba al'ummomin da za su zo a gaba sai dai su karanta da qur'ani a rubuce amma ba su ji daga sautin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qur'ani ko kuma gashi kuna jin annabi yana karanta wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa kuna ji ayoyin qur'ani suna sauka daga mahalicin sammai da kasai manzon rahama sallallahu yana karanta su ayar da take tabbatar da wannan ita ce kama arsalna fikum rasulan minkum sai ya ce yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فأجونا ذلك قوم أنر ذلك تجيكا فأنتم تشير ذلك إشارة شيء زواجا ذا قم زرهما صلى الله عليه وسلم شيكا سيأمت أي منزور فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء saboda me saboda Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan to rasulan in ya muhammad azabe ka a matsayin manzo zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu bil fadli al'azim wannan fassarar ita ma gaskiya ce original ce me ya dalili saboda ai waɗanda ake ma magana yanzu daga cikin su akwai waɗanda ba su yi imani ba sune jiya da shekaran jiya suke cewa laula nuzila hadhal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suke cewa kai yanzu kawai muhammad sai a zabe shi ya zama shi ne kaza ga mazaje manya manya sanadidu quraish waɗanda suka taka matakalan daraja sai ta ce sun kai matsayin rana a cikin al'umma saboda daukakar su da ikon su da kada a jinsu a cikin mutane su ya kamata a ce an ba su manzanci su al-Walid bin al-Mughira su abun nan Abu Sufyan ko wasu daga cikin manya-manyan mutane na garin Taif da Makka sai to su ya kamata a ba to sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke raba halalan Allah da rahmarsa ba su bane to tunda ba su bane ne daidai zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu bil fadli azim Allahu alamu haythu yaj'alu risalata ko Allah shi yake zaban Allahu yasfi min al malaikati rusulan wa min an nas shi yake zaban wani mun aiko ka zuwa ga al'umma ta ba ba wanda ya isa ya ce ma Allah dan ne ballantana ya ce a canza shawa yanzu kun ga mun ambaci fasara uku kenan ga gashin zalika ko dai fasarar farko zalika ta koma zuwa ga aiko manzara tayar da manzara masu kalama a cikin ku ko kuma fasara ta biyu ishara zuwa ga aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin ku karantar da ku qur'ani ko kuma na uku shi a karantansa falalar da Allah ya yi masa na zaban shi a matsayin farin jaka da dan sako ga al'umma zuwa ga al'umma ko kuma zalika lamiri ya koma zuwa ga ma'ana ta hudu wa akharina minhum lamma yalqu bi ma'ana isowar manzancin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da isowar qur'ani da sunnar sa zuwa gare ku ku masu sauraro yanzu da kuka zo daga baya ba a duka falalar zuwa ga al'umma akan al'ummomin da suka gabata ba to kyauta ce daga Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha to wanne ne ba a cikin fasarorin nan dukkan su ne to kun ga shine ashahi da na ambata cewa wani lokaci zaka iya samun fasara 1 2 3 4 akan aya ɗaya ko akan kalma ɗaya kalma ce wannan zalika zalika amma kafin din nan ta zalika ta kusa teji ɗaya wannan kuma jama'a wani babi ne mai zurfin gaske a babin balagar qur'ani da yadda harafi ɗaya tal yakan markaɗa jumloli da sentoci ko sentoci sentences kenan ko da dogayen maganganu ba wai kalma ba harafi ne ka zalika ka shine ya markaɗo maka waɗannan bayanan gaba domin ka gane girman qur'ani girman da zai fahimtar da kai girman wanda ya saukar da qur'ani sai ka ƙara ladab ka ƙara tsoron sa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim wannan lafazin yana da cikin lafazan da waɗanda suka san addu'a suka iya addu'a suna roƙon Allah da shi ya dhul fadli al'azim tabana kaza ya dhul fadli al'azim ya mai falala mai girma ya mayalwacin halala ya wanda falalarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe ya mai jin ƙan bayi wajen saukar musu da agaji da falala kai mun kaza mun fahimta ya dal fadli al'abi wannan sirri ne daga cikin sirrorin addu'a zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu udul fadli al'abi duk lokacin da wata aya ko wata kalma a Qur'ani ta zo da take bayyana girman ikon Allah ko girman kyautarsa ko girman mulkinsa akwai wani misalin da yake zuwa a kwakwalwata ko ban yi niyyar tunowa da shi ba misalin shi ne Allah ne ya kalli wani abu ya siffanta shi da girma ya ce zai baka falala mai girma ko kyauta mai girma ko matsayi mai girma to bawan Allah idan kana so ka gane girman kyautar Allah to kai la'akari da girman halittunsa sai ka gane girman kyautarsa mun fahimta ka tuno da girman ikonsa da fadin ikonsa da mulkinsa sai ka tuno da kauri da fadin kyautar da yake yi yaronka ne dan shekara 7 sai zo ya ce maka sun je anguwa suka dawo ya ce baba na samu kuɗi masu yawa a kwakwalwarsa ta riga ta san adadin kudin da yake nufi ko da bai faɗa ba. Matar ta sai ta ce mai gida da baka nan mun samu kuɗi, ta san ba irin kuɗin da yaranta yake nufi ba. Kai kuma in ka zo ka ce mata rance daɗe amarya ko uwar gida duka na samu kuɗi, automatically ta san ba irin kuɗin da yaranta ɗan shekara bakwai yake nufi ba. To gwamna misali ko ciyaman ya ce kai siyasar bana mun samu kuɗi ba, ko mulkin nan an samu kuɗi, duka lafazi ɗaya ne. To shugaban ƙasa ya ce kai na samu kuɗi, duk lafazi ɗaya ne, amma ƙwaƙwalwa tana tantance ma'anonin lafazan kuma ba tare da an nemi bayani ba. Me ye dalili? Saboda kowa kalmarsa tana daidai da matsayinsa. To walillahi almathalul a'la, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da ƙasai sai ya ce wallahu dhul fadlil azim. Allahu akbar. Al-azim yasilu fadlahu bil azim, ko yasilu fadlahu bil azama, mai girma ƙasaitacce buwayayye isasshe shine yake siffanta falalarsa da cewa ta kai ta kawo ta isa kallo. Ma'ana duk abin da ƙwaƙwalwarsa za ta iya halartowa ta hararo gabas da yamma kudu da arewa a matsayin falalar Allah, to shi ake nufi da ninkin ba ninkin ba ninkin da ninkin da ba zai iya zuwa ƙwaƙwalwarsa. Wallahi addu'ar ka za ta ƙara daraja lokacin da kake roƙon Allah kana cewa ya zal fadlul azim, kana tuno da ikonsa da girmansa, kana jin zuciyarka tana narkewa da wannan lafazin, tana zubewa a gaban Allah. Allah kai ne mai falala mai girma, Allah kai mun kaza. Kana yin furuci da irin wannan lafazin, kana jin kawai ga ijabar mata ta ko kamar kun yi arba ne da ita, saboda yaqinin da zuciyarka ta siffanta shi. Wallahu dhul fadlil azim. Allah ya tamba da ce na'am akram kullu.
Mathalu alladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
الله سبحانه وتعالى يأتي مثل الذين حملوا التوراة, misalin waɗanda aka yi musu ni'imar saukar musu da attaura, ko Allah ya ba su ilimin attaura, sun malam ya hamiluha, sannan sai ba su ilmanci da ita ba, ko kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta musu da aiki da abinda attaura ta ƙunsa, kuma lam yahmiluha, sai suka ki aiki da abinda attaura ta kunsa. To kamathalil himari, misalin su kamar jaki ne mai alif da lam. Mun gane ma'ana sandararre, sandararren raƙumi wanda aka jaki wanda aka doe masa basira, wanda bai da wani amfani ta ɓangaren kirdado da hangen nesa, ballantana ya amfanar da shi, ya amfanar da kanshi da wani abin da yake ɗauke da shi na kayan ilimi. Sai ya ce kuma lam yahmiluha, kamathalil himari, kamar jaki ne, yahmilu asfara, yana ɗauke da manya-manyan kayan littattafai na ilimi. Allah bai ce yahmilu kitaban ba, bai ce ya hamilu kutuban ba, sai ya ce ya hamilu asfara, saboda al-asfar jam'u sifir, manya-manyan kundaye, manya-manyan littattafai waɗanda ban zarar ka gansu za ta fahimci ilimi na numfashi a cikin su. Da kaje wannan mutadaban ka san akwai ilimi a cikin su, sai kuma aka dora majaki da kan wadannan mutadaban bai da wani tasirin tuwa da yake samu daga wannan litadaban, sai dai kawai yana daukan nauyinsu a bayansa, ko kuma ka ce takaddun litadaban na taba bayansa, shi ne kadai abin da yake fa'idan tuwa da shi daga daukan litadaban da yake. Kamathali thimari yahmilu asfaran bisa mathalul qaumi allazina kadzabu bi ayati llah, asalin maganar bisal mathalu bisa mathalan mathalul qaumi allazina kadzabu bi ayati shine asalin larancin, amma akai wata balaga, akai wata zalaka, akai gabas da yamma kudu da arewa a fagen larabci, sai aka ce bisa mathalul qaumi allazina kadzabu bi ayati, asalin maganar bisal mathalu bisa mathalan mathalul qaumi allazina kadzabu bi ayati llah, ko kuma bisal mathalu mathalan mathalul qaumi allazina kadzabu bi ayati llah. Amma me yasa ba ai haka ba? Yanzu a cikin wannan ayar mathalu guda nawa ne yanzu a halin yanzu? A karan mathala mathalul ladina ummilu tawrata daya, mathalu alladina ummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathal al-himari bi yahmilu asfaran bitta mathal al-qaumi alladina kadzabu bi ayati llah. Nawa kenan. To wannan mathal kenan guda uku. To idan ka tsaya a babin kalmar mathal ba kamanceceniyar ba, idan ka bi ilimin kamanceceniya, to akwai kamanceceniyar da sun fi guda uku, amma dai ka tsaya a lafazin masalu, lafazin masalu ta ji guda uku. To idan ka koma yadda muka bude kalmar, to zai zama akwai masalu kusan guda biyar a cikin aya, kuma wannan yana cin karo da fasaha a ce ai ta maimaita kalma guda daya a wajaje daban-daban, ko kuma a waje ɗaya domin isar da saƙon da wata kalmar za ta iya wakiltar sauran. Misali, asalin maganar da ba don an taƙaita ba, sai a ce mathalul ladina ummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaran bi'sal mathalu mathalan مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. كذا مثل مثل إنسانية من فهمت؟ سيأك شيء بكت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. سيأك ذات أنبة مثل قدادي سنن أكرجي ميمة بكت سبو ده بكت المثل بكت مثلا مثل القوم الذين من فهمت؟ Muna da ya gaba ba masu murika shiga kogi da yawa a farko-farkon gabar dai ina fatan kun fahimci al-ijazul badi' wanda yake cikin wannan kalmar, ma'ana takaita zance amma tare da fahimtar cewa wajen kawo abin da zai kwafe makwafin abin da aka ce, hasali ma wannan abin da aka bayan datsewar aka kawo jumlar da za ta kwafa makwafin wacce aka share, wannan da aka kwafa makwafinta da ita ta fi fasaha ta fi balaga a kan idan da an ambaci wacce ita ce asali. Bisa matsalar qaumin ladina kadzabu bi ayati llah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tur da misalin da za a buga ko aka buga a kan mutanen da suka ƙaryata ayoyin Allah. Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin, lallai Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da waɗanda suka zalunci kansu bayan kawo musu shiriya su ganta inda muzu su ganta gata sai su jiya mata baya, to sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya daɗa shari'a daga kaiwa zuwa da zukatansu tunda su suka juya ma shari'ar baya fi qulubihim maradun fa zadahumullahu maradan amma waɗanda suka ga shari'a suka karɓe ta hannu biyu ne zai same su wallazina hadaw zadahum hudan wa atahum taqwa mu koma farkon ayar Allah subhanahu wa ta'ala yace matalul ladina ummi bit-taurata misalin waɗanda aka yi musu arziki aiko da manzo zuwa gare su Musa alaihi salam wanda ya zo musu da attaura amma suka ki aiki da ita suka ki haskakuwa da haskenta to misalin su kaman jaki ne wanda yake dauke da kayan shari'a da kayan ilimi amma babu komai a kwakwalwarsa sai dusta da duhun kai da jahilci me ya kawo wannan maganar bayan yin magana akan ba'atul ummiyina rasulan bayan yin magana akan wa atharina minhum lamma yalqu bihim bayan yin magana akan zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu bil fadlil azim dalili ko sirrin zuwan wannan aya ita ce yahudawa sun kasance suna goranta ma larabawa da cewa mu ahlul kitabi ga injila ga attaura an aiko mana da manzanni waɗanda suka zo mana da sako daga Allah ku kuma ummiyin ne ba ku san ba ku iya rubutu ba ku iya karatu ba kuna rayuwa a sahara ba wani manzan da aka aiko a wannan zamanin zuwa gare ku da wani littafi gori da suke malarabawa kenan da kuma izza da alfaharin da suka nuna sai aka ce to a ai ku din yahudawa da kuke wannan magana ai an aiko muku da manzanni amma kun ki aiki da abin da suka zo da shi to amma ga wasu waɗanda ummiye ne waɗanda kuke raina musu su sun karɓi abin da aka zo musu da shi kuma sun haskaku da hasken manzancin manzon Rahman Allah dalili na ɗaya ce abu na biyu shi ne domin a cikin abinda attaura ta kunsa akwai tabbatar da zuwan manzon Rahman sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad a injila ce ko a attaura kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa an tabbatar musu da sakon cewa manzo zai zo a ƙarshen zamani ku yi imani da shi to amma suka juya baya to wannan manzon da ya zo a ƙarshen zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai da gaske kuke ku yahudawa da ku kiristoci in da gaske kuke kuna riko da attaura da injila to ai a cikin su an ambaci manzancin manzon Rahman sallallahu alaihi wasallam to ko dai ku dawo ku gaggata abin da ya zo da shi kun yi amfani da attaura kenan da injila ko kuma ku ki to kun zama kamar jaki wanda yake daukar kayan littafai ya ki amfanuwa da su mun gane dalilin da yasa aka ambaci matalul ladina ummilu anan ko matalul ladina ummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari wannan jumlar jama'a tana tabbatar mana da cewa ilimi amfanin sa shine a gani a kas shine a aiki da shi ba tarin karatu ba ba tarin mallakar da ta dabai ba mun fahimta ba iya bayani da isar da sako ba duk ba wannan bane ilimi ba shine ilimi ba ilimi shine ka haskaku da hasken abin da ka sani kai riko da shi kai aiki da shi ka karanta aya 10 sura 1 izi 1 izi kaza ka haddace qur'ani to ya kasance qur'ani da sunnar manzon Rahman sallallahu alaihi wasallama suna maka tasiri a cikin rayuwarka in ba haka ba za ka zama ka matsalin himari ko mutum zai zama ka matsalin himari ya hamilu aswara ga tarin kayan karatu da ilimi amma jaki ya ƙi haskakuwa da hasken abin da yake tare da shi nadin sai zama kalaisi fil baydati yaftulu hazzaha wal ma'u fawqa zuhuriha mahmul raquma ne suke cikin dawa suka dauko salka na ruwa gashi suna cikin sahara kishi zai kashe su ga ruwa a bayan su amma kuma sun rasa yanda za su yi su saukar da su sauko da ruwa daga bayan su su konfada su sha domin su tafiyar da kishin su wannan misalin da Allah ya yi na waɗanda aka sauka musu da attaura suka ji kamar jaki ne wato akwai Allahu Akbar wato jama'a wannan littafin zalikal kitab inna wannan qur'ani ko wato abin da yake cikin sa na ban mamaki na salan zance ya huce tunanin mutum wallahi wani lokaci sai dai kai sama Allah tasbihi kawai in kai la'akari da kalmomi yanzu abin da zaka fahimta a dan karamin ilimi ba mai zurfi ba anan an ambaci jaki wanda ya dauko kayan littattafai ku yi la'akari da tunani da cewa ga littattafan suna taba jikin shi wannan yana nuna extreme closeness ƙarshen kusanci fata na taba fata kamar al-himari yahmilu asfara sai kuma aka ce littattafai daban-daban akwai na ilimi kaza na ilimi kaza kowane littafi yana ɗauke da shari'a ta musamman from ta wani ɓangare na musamman shari'a ta ɓangare kaza shari'a ta ɓangare kaza kamar ka ce fitilla ne 100 watt 50 watt 200 1000 kaza duka gashi an haɗo ta amma sun ki bada haske ko kuma ana tsananin zafi bari misali da abin da za mu gane ga fankoki da yawa amma sun ki bada sanyi ga air conditioning daban-daban amma sun ki bada sanyi kila idan ka ɗaga takarda a kan fankar ko air conditioning idan ka ɗaga takarda kana ganin takaddar tana iska na kaɗata amma kuma ba ka jin iskar kamar ta lil'imari ya hamilu asfara gashi bargo ne yana manne da fatar ka amma bai ba ka sani kamar ta lil'imari ya hamilu asfara to abin mamaki da nake so in kai ku gare shi a lafazin Qur'ani shine me yasa ba a ce masalul ladina ummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari ummila asfara ba da asali sai a ce waɗanda aka wajabta musu aiki da abinda attaura ta kunsa aka dora musu wannan nauyin da suka ke haskakuwa da hasken da abinda attaura ta kunsa to sun zama kamar jaki ne shi ma wanda aka dora masa kayan littafai haka magana tafi kamata inda ba Qur'ani bane to amma me yasa ba a ce kamar sarin imari yahmilu yana dauka ba ma'ana yahmilu asfara shi kanshi jakin ya san abin da ya dauko amma ya gaza amfani da shi Allahu akbar Qur'ani nan ya wuce tunanin mutane yahmilu ya sani ba ummila ba dora masa ake ba shi wannan jakin kamar shi ya dora ma kanshi ya san abin da ya dauko amma kuma ya gaza amfani da shi dan idan ya zama na an dora masa ne zai iya zama ga wani abu akan matar sarki ba kusa da yadda zafa da mace ba ko za mu ga fada da da ido da ta gani ma'ana ga shi abu to ita wannan ta ganin ta san an tsora amma ta ki amfani da shi sai sa aka ce yahmilu asfara a cikin wannan tashbihin akwai tabbatar da kusancin mutane zuwa Qur'ani yanzu ga Qur'ani ga shi a kusa da kai ga shi a ɗakin ka ga shi a wayarka ga shi a laptop ɗinka karka yadda ka zama kamar sai da shi mariya bibi masa shine sabon da Qur'ani ana tilawa ka ji an karanta an rera an abu ga kundin shi a ɗakin ka ga shi a ofis din ka kusa da kai yake kamar yadda kusancin kayan mutarfai da daki ya dauko to idan kake aiki da shi kake haskakuwa da hasken shi to mutum zai zama bai da bambanci da daki wanda yake dauke da kayan haske da ilimi amma kuma yake haskakuwa da shi Allah ka tare mu daga tambadewa Allah ka tare mu daga lalacewa Allah ka azurta mu da haskakuwa da hasken abinda muka sani ko mun kankantar sa ka azurta mu da ciro shi daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki ka datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh